sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka Zahra Aminu kage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 5 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafada su ga Maryam da kanin labarai.
Kasar Rasha ta kaddamar da shirin fara bada rigakafi. Kananan asibitoci 70 a birnin Moscow ne suka fara yi wa jama'a allurar rigakafin Sputnik V a yau Asabar. A cewar kwamitin yaki da cutar coronavirus na birnin. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta janye yawancin dakaran Amurka daga Somalia bisa umarnin shugaba Donald Trump. Yanzu ya zama dole gwamnatin shugaba Donald Trump ta fara karɓar sabbin takardun neman kariyar shirin daka a cewar wani alƙalin kotun tarayya.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ya rage kwana biyu a yi babban zaben kasar Ghana, shugabar hukumar zaben kasar ta ce hukumar ta shirya tsaf domin gudanar da zaben a bisa gaskiya da adalci. Sannan za mu kawo muku rahoto na musamman akan matsalolin tsaro da ya addabi arewacin Najeriya. Haka zalika muna tafe da rahoto na musamman akan matsalolin rashin aikin yi wanda ya addabi matasa a Najeriya. Baba Yakubu Makeri kuma na tafe da shirin a dawo lafiya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Rasha ta kaddamar da shirin fara bada rigakafi. Kananan asibitoci 70 a birnin Moscow ne suka fara yi wa jama'a allurar rigakafin Sputnik V a yau Asabar, a cewar kwamitin yaki da cutar coronavirus na birnin. An samar wa jami'an kiwon lafiya da masu aiki a makarantu da jami'an harkokin al'umma rigakafin saboda suna tattare da babban hadarin kamuwa da cutar coronavirus. Amma banda waɗanda suka zarta shekara 60 cikin waɗanda za su samu rigakafin, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Allurar rigakafin ta Rasha kashi biyu ce. Bayan sati uku aka shirya bada allurar ta biyan bayan an yi ta farko. Dabban mutane ne suka yi rajistar karɓar rigakafin, ko da yake nan take dai ba a san yawan rigakafin da aka sarrafa ba. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta janye yawancin dakaran Amurka daga Somalia bisa umarnin shugaba Donald Trump da ke ci gaba da ƙoƙarin rage shiga harkokin yaƙi da ta'addanci da Amurka ke yi a ƙasashen ƙetare bayan zaben ƙasar da aka yi. Ba tare da bada cikakken bayani ba, ma'aikatar ta Pentagon ta faɗa a wata 'yar takaitacciyar sanarwa cewa za a kwashe galibin dakaran Amurka da kadarori a Somalia zuwa farkon shekarar 2021. Akwai kimanin sojoji 700 a ƙasar da ke gabashin Afirka waɗanda ke bada horo da shawarwari ga sojojin Somalia a ci gaba da faɗan da suke yi da ƙungiyar masu tsauran ra'ayi ta Al-Shabab mai alaƙa da Al-Qaida. A kwanan nan Trump ya bada umarnin a rage yawan dakaran Amurka da ke Afghanistan da Iraq, kuma yana sa ran janye wasu ko ma dukkan dakaran kasar da ke Somalia. General Mark Miley, shugaban hadakar manyan hafsoshin kasashen, ya faɗa a ranar Laraba cewa har yanzu ana kan yin muhawara game da makomar yawan sojojin Amurka a Somalia. Matakin janye dakaran na Amurka daga Somalia da shugaba Donald Trump ya dauka yayin da kwanakinsa a matsayin shugaban kasa suka kusan karewa ya janyo bacin rai sosai daga 'yan Somalia waɗanda a yau Asabar suka roƙi shugaba mai jiran gado ya sauya matakin. Dole ne gwamnatin Trump ta fara karɓar sabbin takardun neman kariyar shirin daka, a cewar wani alƙalin kotun tarayya. Alƙalin Amurka na gunduma Nicholas Garofis ya gano cewa wata takardar umarni da muƙaddashin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Chad Wolf ya fadda a watan Yuli ba bisa doka aka fadda ta ba. Umarnin ya dakatar da karɓar sabbin takardun neman kariyar daka, shirin da ke kare yara baki kada a maida su ƙasashensu na asali. Umarnin ya kuma rage tsawon lokacin da za a iya sabunta takardun daga shekara biyu zuwa ɗaya. Hukuncin da aka yanke a jiya Juma'a ya biyo bayan wani da Nicholas ya yanke a watan Nuwamban da ya gabata, wanda ya gano cewa ba a tabbatar da mukamin Wolf ba a hukumace. Nicholas dai babban alkali ne a kotun Amurka ta gunduma da ke gabashin New York. Alkalin ya kuma ce gwamnatin Trump na da nan da kwana uku ta fitar sanarwar cewa yanzu ana karɓar sabbin takardun daka. ya kuma ba gwamnatin wata daya ta bada rahoto akan halin da shirin yake ciki.
To yanzu kuma zamu leka kasar Ghana inda ake shirye-shiryen zaben shugaban kasa da na yan majalisar dokokin kasar a Jibi Litinin 7 ga watan Disamba idan Allah ya kai mu. A wata hira da muryar Amurka, shugaban hukumar zaben kasar ta ce komai na tafiya daidai. Ga fassarar hirar da Peter Cotley yayi da ita. Yayin da ya rage kwana biyu a yi babban zaben kasar Ghana, shugabar hukumar zaben kasar ta ce hukumar ta shirya tsaf domin gudanar da zaben a bisa gaskiya da adalci. To kowane mataki ne hukumar ta dauka don tabbatar da an yi zaben gaskiya da adalci?
What we've done is to strengthen and deepen our processes.
Tace abinda muka yi shine daidaitawa da zurfafa ayyukanmu kuma mun yarda cewa matakan gudanar da zabuka ba wai na kwana ɗaya ko biyu bane. A saboda haka mun dauki matakai don tabbatar da ayyukanmu kuma akwai abinda muke kira Let the Citizen Know platform wanda zai samar wa ƴan ƙasa sahihin ingantaccen labarin ayyukan da muke yi musu na yau da kullum akan lokaci kuma
relevant and timely updates on our work.
Kalaman na babban lawyer Jin Adekunensa na zuwa ne bayan ganawa da wakilan masu sa ido kan zaben na cikin gida da na waje a headquarter hukumar zaben kasar dake Accra babban birnin kasar. A jiya Juma'ar Mrs. Nensa ta bayyana wa wakilan ci gaban da aka samu ya zuwa yanzu a shirin zaben na shugaban kasa da na yan majalisar dokoki da za a yi a ranar Litinin mai zuwa. A halin da ake ciki, jami'an hukumar zaben kasar sun bawa tsohuwar shugaban Libya Ellen Johnson Sirleaf wacce ke jagorantar tawagar wakilan sa ido a zaben na ECOWAS da tsohon shugaban Afirka ta Kudu Kaglena Mutlante cikakken bayani. Wakilin muryar Amurka Peter Cotley ya yi hira da babban lawyer Jin Mensa shugabar hukumar a hirar. Ms. Mensa ta ce hukumar ta shirya tsaf domin gudanar da zaben.
Our electoral process on election day is very transparent.
Tace tsarin gudanar da zaben tsari ne bayyananne kuma mun baiwa masu sa ido na cikin gida da na kasashen waje damar sa ido akan zaben. Ta kara da cewa a yanzu haka muna da kungiyoyi masu sanya ido kan zaben na cikin gida da na kasashen waje 28. Sannan mun baiwa kafafen yaɗa labarai kusan 10,000 takardar izinin bibiyar zaben a karon farko a tarihin zabukan kasar.
To be able to observe and monitor the elections at no cost.
To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Juma'a Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya ki yin bayani game da rahotannin da ke yawo na yiwuwar cimma yarjejeniyar da ta shafi babbar jami'ar kamfanin Huawei da aka yi wa ɗaurin talala a Vancouver. Prime Minister ya ce babban burinsa shine ganin an sako 'yan kasarsa biyu da ke tsare a China a matsayin ramuwar gayya. An kama 'yan kasar ta Canada ne Michael Kovrig da Michael Spava bayan da hukumomin Canada suka tsare wata babbar jami'ar harkokin kudaden babban kamfanin sadarwar Huawei Meng Wanzhou bisa umarnin Amurka a watan Disamban shekarar 2018. Tun daga lokacin Meng take kokarin kaucewa kawo ta Amurka. Za mu ci gaba da aiki tukuru don ganin an sako Kovrig da Spava, abinda Trudeau ya faɗa kenan a cewar Reuters. A ranar Alhamis, kamfanin dillancin labaran na Reuters ya bada rahoton cewa masu gabatar da kara na Amurka da lauyoyin da ke kare kamfanin Huawei sun tattauna batun yarjejeniya don kawo ƙarshen shari'ar Meng a ƙarƙashin yarjejeniyar da ake kira DPA a takaici. Hukuncin wata kotu a Hong Kong ya ƙarfafa kiraye-kirayen da ake yi na a fito da wani tsari mai zaman kansa na sauraron ƙorafe-ƙorafen da ake yi game da 'yan sanda a daidai lokacin da ake ci gaba da yi wa 'yan sandan zarge-zargen kamun ba gaira ba dalili da kuma amfani da ƙarfin da ya wuce kima. A da ana kallon su a matsayin waɗanda suka fi ƙoƙari a nahiyar Asiya, amma aka fara caccakar rundunar 'yan sandan birnin mai jami'ai 30,000 saboda matakan da suka ɗauka a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati. gwamnati da aka yi a Hong Kong a shekarar da ta gabata. Yan sandan sun yi amfani da barkono mai sa hawaye da feshin ruwa da na barkono don wargaza masu zanga-zangar da suka ƙi ji suka ƙi gani.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma Najeriya yayin da matsalolin tsaro ke neman gagarar kundila a arewacin kasar musamman ma tashe-tashen hankulan Boko Haram da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa wanda a kullun lamarin ke karuwa duk da kokarin da jami'an tsaro suke cewa suna yi. Wakilin muryar Amurka Hassan Mainakaina ya aiko mana da rahoton.
Matsalolin tsaro da ke ci gaba da wanzuwa a sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da cewa 'yan Najeriyar tuwa ƙwarya. Arewa maso yammacin Najeriya ita ta fi fuskantar wannan ja'iba. Aminu Aliyu Barau ya ce su a yankin birnin gwarin jihar Kaduna suna cikin halin tsaka mai wuya a halin yanzu.
Wallahi Haji Hassan, fitinan nan ta wuce duk yadda ake tunani. Waɗannan miyagu in kaga sophisticated weapons da suke riƙewa, bindigogin da suke riƙewa ya wuce yadda kake tunani. Ka rasa ma ina suke samun waɗannan bindigogi. Suna nan cikin dazuzzukan birnin gwari. Shiru wallahi al'amarin kullun ƙara ta'azzara yake. In sai da mu abinda mutanen birnin gwari muke so, abin mutanen nan duk an san inda suke, an san inda suke a boye a cikin dazuzzukan nan. A bi su sojoji su bi su ta sama ta ƙasa a sa ran cewa za a yi aikin nan.
Su ma al'ummar jihar Katsina labarin bai canza ba. A cewar shugaban wata kungiyar fararen hula a jihar Abdullahi Aliyu Katsina.
Akwai matsaloli na tsaro a wannan yankunan musamman idan ka kalli yadda abubuwan suke sauki a wannan bangare su tsananta a wancan bangare. Idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa na matsalolin da su kansu 'yan gudun hijira suke ciki da kuma su ƙauyukan da ake ta kai ma hare-haren suna cikin wani yanayi na fargaba. Duk abubuwan da suka faru 'yan baya-bayan nan na kisa da sacewa duk ya ƙara tada hankalin mutane kuma ya ƙara nuna irin girman matsalai matsayankunan suke fama da shi musamman mukalli abin da ke faruwa a birnin gwari na kwanan nan da kuma abin da ke faruwa a Zamfara. To ita ma jihar Katsina ba a baya take ba, tana fuskantar waɗannan matsalolin kuma su kan sauran garuruwan babu kwanciyar hankali.
Shi ma Ibrahim Janyau da ke jagorantar wata ƙungiyar samar da zaman lafiya a jihar Zamfara ya ce halin yanzu suna fuskantar matsala sosai.
Ina mai tabbatar ma yanzu akwai yankuna da yawa waɗanda a yankunan jihar Zamfara da mutane kayan gonansu sun isa su girba dawa ba su isa su je su nemi su yi girbin nan ba saboda tashin hankalin da suke da ba ƙauye yawa an ce mai sai ya biya naira 800 ko 1,000,000 ya je gona ya girba me ya girba me ya nema ya samu har ya kawo gida har ya ciyar da iyalan shi ya kai kasuwa ya yi al'amuran yau da kullum.
Kazalika su ma 'yan ta'addan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya na caccanza salon yadda suke tafka aika-aikar su. Zanna Buguma na Borno, Alhaji Zanna Hassan Buguma ya ce abin yana daure musu kai.
Kullum muna magana akan cewa Boko Haram ba ta karewa, Boko Haram ta addabi jama'a, Boko Haram ta yi kaza. Gwamnati kuma kullum cewa suke su suna kan aiki. To amma matsala ita ce babu gaskiya a cikin wannan abin kuma babu ainihin niyya na gaskiya. Mun sani shugaban ƙasar Najeriya yana da niyya ya ga ya gama wannan abin. Su ma kansu hafsoshi da sauran jami'ai na tsaro wanda suke yaki Boko Haram zahiri sun nuna suna da niyya. To amma a karkashin mu gani muke wannan abun har yanzu ba haka bane.
A cikin sanarwar da take fitarwa a bayan nan, hedikwatar tsaron Najeriya ta ce tana samun nasara akan 'yan ta'addan a duka sassan Najeriya, kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ke min karin bayani.
A inda muke gudanar da waɗannan wato yaki, muna samun haɗin kai na mutane wajen ba da bayani musamman na sirri. To muna tabbatar ma jama'a cewa wato hukumar tsaro ta Najeriya ta ƙara ƙaimi, mun ƙara matsanamba akan wajen wannan yaki da muke, kuma muna samun nasara akai. In ka duba daga baya-bayan nan ma irin nasarorin da aka samu musamman wajen samu inda mutane suke samar da bayanai, an samu nasarar kama mutane da dama, kuma an sha kama waɗansu an karkashe su a wurare daban-daban. Wato mun ƙara matsanamba da kuma ƙara ƙaimi akan wannan yaki da ake, kuma in Allah da nan ba da jima'a ba kaɗan za mu samu nasara a dukkan sassa da ke cikin ƙasar nan gabaki da.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina. To kamar yadda matsalolin tsaro ke addabar wasu sassa a Najeriya, haka zalika rashin aiki ki ya zama ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar matasa a ƙasar. Matasa kan shafe shekaru suna neman aiki bayan sun kammala karatu. Wani rahoton kididdiga ta ƙasa ya nuna cewa sama da miliyan 21 na matasan Najeriya ba su da aikin yi. Wakiliyar murya Amurka Hawwa Umar na ɗauke da rahoton.
Matasa a Najeriya kan shafe shekaru suna neman aiki, sai dai wasu kan nemi mafita ganin yadda samun aikin ya zama na mai rabo. Kimanin ɗalibai 500,000 ke kammala jami'a a duk shekara a faɗin Najeriya, banda waɗanda suka yi karatu a ƙasashen ƙetare suka dawo gida domin neman aiki. Wani rahoton hukumar ƙididdiga ta ƙasa ya nuna cewa sama da miliyan 21 na matasan Najeriya ba su da aiki. Na zanta da wasu matasa ga abin da suke cewa.
Sunana Siraju Haruna, na karanta sosiology. Har yanzu dai muna ta neman aikin da odo kwanakin baya dai na je Nikon Insurance na samu dan karamin aiki a zan contract suka bani na tsawon shekara biyu. Muna cikin yi dai da su rana ɗaya kuma ka wayi gari sai muka tare da suka ce mu bar aikin ba later ba payment of 2 to 3 months salary ba labari. To yanzu shine ko muke nan da VIO saboda mun riga mun san aikin, mukan yi renew particulars, mukan yi registration plate number da sauransu. Aiki ne dai ko muke based on commission. Domin kace lalle sai abin da aka ba kake so a baka ba za ka samu ba. Now we are ready kawai Allah ya hore mana abin da zamu ci ne, ba wai muna yi lalle akan abin da muke so su ban ba.
Bashir Yusuf matashi ne da ya shafe shekaru yana gwagwarmayar neman aiki.
Karanta BSc Political Science. Sana'an da aka koma yi ya zama dole ne, idan mutum ba zai zo na haka nan ba abin da yake akwai bukata na rayuwa, so dole mutum zai zo na kar zuciya ya zo ya bushe ya zai kama wani halin da bai kamata ba. Yanzu a haka ina sana'an dinki ne. Na yi saye da sayarwa na takalma, na yi aikin ma na wankin motoci, na zo ma na yi tukin motan Uber inan da ake yi. Kiran da zan yi shi ne kowa da ya tashi duk abin da ka san za ka iya yi, mutum ya yi kokari ya je ya kama ya dinga yi. Amma wai dan dai jiran gwamnati kan, a yanzu ni from experience na riga na ga cewa lallai gaskiya hatsari ne mutum ya ce ya gama karatu lallai sai ya tsaya ya samu aiki a wurin gwamnati. Yan siyasa ma sai su dauki wannan daman in suka fita kuɗi kaɗan aka ba matashi wanda bai saba ga bai sa ya dade yana neman inda zai samu aka dan bashi kuɗi kaɗan ba abin da mutum ba zai yi ba. Inda ya matsu a rayuwa haka yake. Zan ko cikin ko a kasuwan da muke sana'a ai muna gani da dama wanda suke zuwa. Ko irin hirin da kake yi da su kana ganin cewa wa'annan gaskiya da becoming frustrated.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yayi bayani game da abin da ya sa matasa suke gaza samun aiki a Najeriya.
Rashin samun shugabanni da suka fahimci menene tattalin arziki da kuma yaya za a yi su tallafawa wato jama'ar da suke cikin kasashen su don su samu aikin yin da tattalin arzikin kasa da kuma arzikin duniya. Ita gwamnati an yi ta ne don ta ba da yanayi na yanda za a yi a samu arziki. A kafa kamfanoni a rinka buga ma'aikata da masana'antu da sauransu saboda jama'a su samu. A dalilin wannan aikin nata na samu da yanayi shi yasa take bude ma'aikatunta wurin karban haraji, wurin tabbatarwa an amfani da ruwa daidai, an yi amfani da yan sanda da sauransu don su bada tsaro don a iya samun damar a zauna a nemi arziki. To saboda an kafa kasashe kamar su Najeriya, turawan mulkin mallaka ne suka zo suka kafa su. Sun kafa su don su yi amfani da wannan arzikin su kai kasashen su. Sai aka rinka kafa gwamnatoci wacce aikin ta ba ta kare yanda tattalin yanayin arzikin kasa yake, tattalin arzikin kasa yake don yan kasa ba. A'a, gwamnati aikin ta tabbatar cewa an samu yanayin da za a iya kwasan arzikin kasa a kai wannan kasashen da suke wannan mulkin mallaka. Shugabannin mu yanzu sun yarda cewa komai da za a iya amfani da shi a je a kawo shi daga wata kasar. To in ku har ba za a rinka yin abubuwan da za a amfani da su a Najeriya, a cikin Najeriya, to ba za a taba daina rashin aikin yi ko a wurin matasa ko ma wanda suke cikin aikin.
Dr. Isa Adamu Mavo dake aiki a asibitin Shifa na karamar hukumar Karu a Abuja ya ce rashin abin yi kan haifar da matsaloli da dama a jikin dan Adam.
Musamman idan muka duba bangaren walwalan zukata da kuma sanin me ya kamata a rayuwa da tafiyar da al'amura a rayuwa, abin da muke kiransa mental health ya kan sanya su cikin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Akwai kuma har yanzu rashin bacci saboda tunanin irin wannan hangin tunani mai tsawo da kuma damuwa da suke ciki, abin da muke kira depression anxiety disorders. Irin wannan matasa za ka ga ba sa samun bacci duka gaba daya, abin da muke kiransa insomnia. Akwai kuma abin da ya shafi rashin motsa jiki da dama. Akwai wanda in suna aiki nan suke dan samun damar motsa jiki, su tafiyar da ayyuka a samu ayyuka na jiki suke da sukan tafi misali yadda ya kamata. To amma rashin hakan ya kansa daga baya kaga an samu daskarewan jini, kaga an samu daskarewan wasu sinadarai a jiki, kaga wanda zai kai ga cututtuka zuka su zamanto cewa sun addabi al'umma, hasassan jiki da sauransu da su hawan jini saboda rashin irin wayannan al'amura na samun natsuwa.
Karfafawa matasan gwiwa su koyi sana'o'i maimakon dogaro kan ayyukan gwamnati zai samar da mafita. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hawwa Umar. Wannan shiri na zuwa muku ne daga dan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin Adawo Lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar.
Matafiya Adawo Lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. Shirin Adawo Lafiya na ci gaba da bibiyan miyagun ayyuka da rashin tsaro da ake fama da su kan hanyoyin arewacin Najeriya, musamman hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda aka sace ɗalibai a kwanakin baya kana aka biya ma kuɗin kuɗaɗen fansa kafin aka samo su. A makon da ya gabata mun faro wata hila da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya, wanda shi ma ya tsallake rijiya da baya a wannan halin da masu satar mutane suka yi awon gaba da ɗaliban. A yau kuma za mu ci gaba da hirin namu.
To akwai wani abu da na san kuma talakakan yi don ya ba kan shi kariya, shine idan waɗannan motocin haya da sukan bi irin wurare haka da sai su tattara kansu a lokaci ɗaya su samu su haya jami'an tsaro da za su iya ba su kariya don su iya kare su su bi kawun wannan hanya. An taɓa yunkurin yin wani abu kamar haka ko dai a an fi dogara dai gwamnati ta kawo jami'an tsaro ta zuba alhali ita kuma har yau ta yi biris da mutane akan wannan batu.
Wato babu wannan dama aikin gwamnati ne ta samar da jami'an tsaro da za su kare rayukan al'umma. Idan har mutane za su tara kuɗi su dinga ɗaukar nauyin jami'an tsaro suna raka su, ku kaga sun karbi aikin gwamnati kenan, ya nuna kamar babu gwamnatin kenan. Sannan su kuma jami'an tsaro masu nawa ne da za su shiga gaban waɗannan motocin, sannan talakawan nan nawa masu ke biyan kuɗin mota da za su iya biyan jami'an tsaro? Da haka wata gina tafiyar masu dai in ba yiwuwa ma za su yi bakin nan ba. Da zalika kuma su waɗannan 'yan ta'adda sukan samu manya-manyan makamai da ba mamaki idan suka bude wuta a kan mutane, to waɗannan jami'an tsaron zai yi wahala su biya a lokaci guda. In ba dai ina jin wata runduna za a tura ta yi maganin waɗannan ba, za a kallafa babu za su yi tasowa kamar mutum 50 a kan babura da manyan makamai. To a irin wannan yanayi a ce mutane sun ɗauki kamar 'yan sanda guda 5 suna raka su, me za su iya yi wa 'yan ɗayan ta'adda? Kuma shi jami'in tsaro yawanci ba yana yin harbi don ya kashe ba ne, yana yin harbi ne don ya samar da tsaro. Su kuma waɗannan mutane suna yin harbi ne don su kashe, don su tsoratar, don su kwace dukiyar mutane. Don haka ita gwamnati ya dace wannan hanyar ta dinga sanya jami'ai a kowane ɓangare. In sun samu ne ba wa maganar ma da ake, ya zama duk ƙauyukan nan a saka ofisoshin 'yan sanda waɗanda za su zirga-zirga kan wannan hanyar. Ana waɗannan su je da mota, in sun gamu da waɗannan su biyo. Don wata dabara wacce yawanci tsoffin direbobi ko masu tuka mota su bi manyan hanyoyi suke da ita, ita ce idan dai har kana tafiya ka yi minti kamar 5 ga kowa ya zo ya wuce ba ko kuma wato ya biyo ya taho daga inda kake nufa, to ka tsaya ka sani cewa wata kila gaban nan ba lafiya. Sai lokacin ka ga titi ya yi titi ya yi shiru, kuma a lokacin da ya dace akwai jama'a suna tafiya, to ka tsaya ka jira wata kila ko fashi ake yi da makami ko kuma irin waɗannan miyagun iri ne suka fito kan hanya suna yin mugun ɗabi'a.
To Nasiru, kai dai ka ga su waɗannan masu satar mutane kuma ka san 'yan sandan Najeriya, idan ka auna kana ganin wannan abin za a kawo ƙarshen shi?
Ba ba za a iya kawowa ƙarshen shi, amma sai idan an magance abubuwa kamar guda uku. Na farko, ya kamata a tabbatar an samar wa su jami'an tsaron kayan aiki masu inganci da kuma albashi mai kyau, kuma kuɗi da za ana samu ana ba su na jin daɗin aikinsu, ya zama suna samu ba tare da sun roƙi wani a kan hanya ya ba su wani tallafi ba, shi yasa nake zargin ma wasu jami'an da cewa ba mamaki akwai masu hada kai ma da waɗannan miyagun mutane idan an je an yi wannan mummunan aiki daga baya a dawo a basu nasu kasan. Ba za a iya cire wannan zargin da wasu mutane ke yi ba. Abu na biyu, ya dace a tabbatar da cewa su waɗannan jami'an suna nan a wadace akan wannan cincin. Wato ma'ana tafiya ce duk da ta wuce awa biyu da za ka yi tsakanin ba ka ma gudu kenan tsakanin Abuja da Kaduna, za ka wuce waɗannan wajajen. A samar da su wadatattu a wannan kan hanyar, ya zama ba za ka yi tafiya ta fiye da kilomita biyu zuwa uku ba ya zama ka gamu da su. Wannan zai iya kawo wa tallafi. Abu na uku, su waɗannan masu aikata miyagun irin nan ya dace a tabbatar da cewa ana samu, in ma dai ba ban ce lallai sai an kashe su ba, amma akwai hanyoyin da ake magana da su ta yadda za a iya magance dalilan da ya sa suke aikata wannan aikin.
Bari kuma mu dakata da kira a nan mu kuma ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Makeri, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kasar Rasha ta kaddamar da shirin fara bada rigakafi. Kananan asibitoci 70 a birnin Moscow ne suka fara yi wa jama'a allurar rigakafin Sputnik V a yau Asabar, a cewar kwamitin yaki da cutar coronavirus na birnin. An samar wa jami'an kiwon lafiya da masu aiki a makarantu da jami'an harkokin al'umma rigakafin saboda suna tattare da babban hadarin kamuwa da cutar coronavirus. Amma banda waɗanda suka zarta shekara 60 cikin waɗanda za su samu rigakafin, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta janye yawancin dakaran Amurka daga Somalia bisa umarnin shugaba Donald Trump da ke ci gaba da ƙoƙarin rage shiga harkokin yaƙi da ta'addanci da Amurka ke yi a ƙasashen ƙetare bayan zaben ƙasar da aka yi. Yanzu dole ne gwamnatin Trump ta fara karɓar sabbin takardun neman kariyar shirin daka, a cewar wani alƙalin kotun tarayya. Alƙalin Amurka na gundama Nicholas Griffiths ya gano cewa wata takardar umarni da makaddashin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Chad Wolf ya fidda a watan Yuli ba bisa doka aka fidda ta ba. Umarnin da ya dakatar da karɓar sabbin takardun neman kariyar daka, shirin da ke kare yara baki kada a maida su kasashensu na asali, ya kuma rage tsawon lokacin da za a iya sabanta takardun daga shekara 2 zuwa 1.
Masu sauraro, a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima a shirinmu na dare. Idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman abokiyar aikina da ta taya da gabatarwa, wato Maryam Dauda, sai Hailu Haile wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku. A huta lafiya.